Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Juma'a 17 ga watan Janairu shekarar 2020 akan mitoci da suka hada da 17, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu ne a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da hantsi. Baba Yakubu Makeri ne tare da Aisha Ma'azu. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To kuma bayan kun gama jin labarai za ku je ci gaba hiranmu da wato Hassan Sallau Jibiya mai fashin baki a siyasar Amurka wanda muka faro hira da shi a shirinmu na safe akan tsige shugaba Donald Trump. Sai kuma hiran da muka faro da Awal Musa Rafsanjani akan batun cin hanci da rashawa a Najeriya. Bayan haka Maryam Dauda da kuma za ta shigo da shirinta na kallabi. Zahara Fage za ta shigo mana da shirin wato sharhin jaridun na Amurka. Kana muna dauke da wasu sakonni da kuka aiko mana ta hanyar tarho amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da hantsi. Ga labaran duniya. Akwai yiwuwar cewa a karin farko a Amurka al'ummar kasar ba za su ji bayanan manyan barazanar tsaro da kasar take fuskanta a yanzu daga bakin manyan jami'an tsaron sirrin kasar ba. Jami'an sirrin Amurka a jiya Alhamis sun ce da alamu shugabannin hukumomin leken asirin kasar ba za su raya al'adar da aka saba a kasar kowace shekara na yin taron sanar da al'ummar kasa bayanin sirrin barazanar tsaro da ake hange daga sassan duniya ba. Wanda yake mai da hankali akan haɗurran da ka iya kasancewa kama daga aikin 'yan ta'adda zuwa makaman nukiliya batun sauyin yanayi da mata na yanar gizo. Za mu ci gaba da tattaunawa da kwamitin leken asirin majalisun Amurka game da lokacin da ya dace da kuma tsarin yadda za a gabatar da taron na bana. In ji wani mai magana a madadin ofishin daraktan sirri na ƙasa wato ODNI a takaice a hirar shi da muryar Amurka. Bayanan farko game da yunkurin hukumomin sirrin Amurka na kaucewa yin wannan bayanai a bainar jama'a ya bullo ne a jaridar The Politico wadda ta bayyana majiyu uku da suka ruwaito labarai makamantan wannan da ke nuni da cewa jami'an sirrin ba za su so a gansu a talabijin ba. Bayanin da ya ci karo da bayanan shugaban Amurka Donald Trump. Dubban 'yan kasar Malawi ne suka fito zanga-zanga a jiya Alhamis don nuna kin amincewarsu da yunkurin da wasu suke yi na baiwa masu shari'a cin hanci akan shari'ar kalubalantar sake zaben shugaba Peter Mutharika a bara. Mutanen sun dau wannan mataki ne bayan da alkalin alkalan kasar ya ce alkalai biyar da ke sauraron karar sun karbi cin hanci. A ranar Litini ne aka mika wannan korafi gaban hukuma mai yaki da cin hanci a kasar. Abinda ya sanadin soma wannan zanga-zangar a manyan biranen kasar uku. Kimanin mutane 50,000 ne suka taru a babban birnin kasar Lilongwe, inda wasu tsararru kuma suka taru a birnin Blantyre da Nzuzo. Wannan shine karin farko a Malawi da za a kalubalanci zaben shugaban kasa a kotu tunda kasar ta samu 'yancin kai daga Burtaniya a shekara ta 1964. Wata hukuma mai sa ido akan ayyukan gwamnati a jiya Alhamis ta yanke cewa shugaban Amurka Donald Trump ya keta dokar kashe kudade a bara yayin da ya dakatar da baiwa Ukraine taimakon soja na adadin wanda adadin shi ya kai dalar Amurka miliyan 391 wanda majalisa ta amince da shi. A lokaci ɗaya kuma ya tursasa hukumomin Kyiv su fara bincike da zai amfane shi a siyasance. Sakamakon da a yanzu haka ake amfani da shi a shari'ar da ake yi ta tsige shugaban na Amurka. Bayan kammala bincike, hukumar sa ido ta tabbatar da cewa tsarin aiwatar da doka bai baiwa shugaban damar soya muhimman tsare-tsare bisa raddin kansa ba, daban da abin da majalisar ta tabbatar. Sakamakon ya ce ma'aikatar kuɗin da ke ƙarƙashin ikon Trump ta ki fitar da kudade a bisa wasu dalilan da a shari'ance dokar Amurka bata amince da su ba. Da yake jam'iyyar Republican suke da rinjaye a majalisar dattawa inda suke rike da kujeru 53 sabanin 47 da Democrats ke rike da su. Trump yana da tabbacin cewa zai yi nasara. Kasancewar kundin tsarin mulki da ake amfani da shi yana bukatar rinjayen ƙuri'u kaso 2/3 na 'yan majalisar dattawan kafin a iya tsige shi. Wasu 'yan jam'iyyar Republican sun yi sukar yadda Trump ya bukaci Ukraine ta yi binciken Biden, amma babu ko mutum guda ɗan Republican da ya bukaci a hukunta shi ko kuma a tsige shi daga kan mukaminsa. Kasa da shekara guda kafin ya sake tunkarar masu zaɓe a watan Nuwamba a babban zaben ƙasa a yayin da yake neman a sake zaben shi a karo na biyu. Daga ƙarshe miliyoyin yara ne suke fita aiki a maimakon makaranta a Latilas kowace rana a Sudan domin talauci. A ɗaya ɓangaren kuma saboda babu wadatattun azuzuwa da zai ɗauki duk yaran. Sudan na daga cikin ƙasashen da suka fi fama da talauci a duniya. Tashin gwaron zabi da farashin kayan masarufi suka yi ya janyo zanga-zangar da ta yi sanadiyar hamɓar gwamnatin Umar al-Bashir. Matashi ɗan shekaru 15 da haihuwa, Murtada Al-Hajj ya daina zuwa makaranta shekaru 3 da suka gabata domin ya taimakawa iyayensa neman nakalaci. Murtada yana zaune ne da iyayensa a Khartoum, babban birnin ƙasar, kuma a wuni ɗaya yana samun ƙasa da kwatankwacin dalar Amurka 4. Wannan hali da yake ciki yana kokarin hana shi cimma burinsa na zama likita. Duk da yake al'amuran siyasa sun daidaita a Sudan, har yanzu tattalin arzikin kasar yana da rauni.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A shirinmu na safe, Malam Hassan Gibiya wani mai fashin baki ne akan siyasar Amurka. Ya nuna mana yadda majalisar dattawan Amurka za ta gudanar da shari'a akan tsige shugaban Amurka, wato a wata kotu ta musamman wanda alƙalin alƙalai zai jagoranta. To ko shin akwai wata gabar da shugaban ƙasa zai kai ya bayyana a gaban shari'ar? Sai baƙon namu ya ce.
Zai wahala gaskiya a ce har shugaban kasa zai iya. Yawanci kaga ko a lokacin na Clinton da aka yi, ai wata keɗaɗɗiyar muhawara ce aka yi da shi wadda aka sa ta aka faifan bidiyo kowa ya gani. To zai wahala duk dai wanda aka taɓa yi guda uku ba a taɓa kirawo shugaban kasa ba, amma ba zai gagara ba idan shi shugaban kasan yana son ya zo ya kare kanshi. Za a iya ba shi daman ya yi haka, amma zai wahala gaskiya hakan ya faru.
To menene bambancin wannan shari'ar da za a yi ma shugaba Trump da kuma wadda aka taɓa yi ma Bill Clinton a baya?
To bambancin dai kusan kasan sun ce ma ainihin jadawalin yadda za a yi wannan shari'a ita kanta a wannan matakin za a kwafi irin waccan wadda aka yi ma shi shugaba Clinton ne a waccan 99 shari'a da aka yi a 1999. Abinda ke bambanci a nan shi ne shi shugaban Republicans a wannan karin su suke da rinjaye, sannan kuma abinda ake tuhuma shi wannan shugaban kasar da shi. Kaga shi shugaba Clinton ya fito ya bada hakuri ya ce yayi ƙarya kuma abubuwan da aka zarge shi yayi. Amma dai yana tunanin wannan laifi bai kai ga matsayin da za a cige ba. To shi wannan shugaban kasar abinda ake ciki yanzu ya ce duk wannan zarge-zarge da ake masa bai mayu ba, yana kiran wannan waya da ya yi da shugaban kasar Ukraine, waya ce mai tsafta ba wani ɓatanci, bai nemi wato wani alfarma ba, ya rike kuɗin makamai da za a taimaka ma kasar da shi. To su ne dai wa'annan wasu 'yan bambamce-bambamcen da ke da kwai tsakanin wannan shari'a da waccan laifuffukan da ake tuhumansu. Yawanci shi ne bambanci. Kuma kaga su wancan ai 'yan majalisar wakilai na wancan lokacin su ma 'yan Republican ne, su ne suka fi rinjaye, su suka yi wannan shari'a, su suka ainihin gabatar da wannan madafai na tsigewa zuwa ga majalisar dattawa. A wannan karin kuma Democrat ne suka kawo abin nan. Sannan kuma wanda ke shugaban kasa shi Donald Trump ɗan Republican ne, sannan shi kuma Clinton ɗan Democrat ne. Bambanci ne na siyasa da kuma tumai-tumai.
To madalla a gaida Malam Hassan Sallau Jibiya kenan, wato wani mai fashin baki akan siyasar Amurka a nan da ke zaune a nan Amurka. Awal Musa Rafsanjani shugaban kungiyar SISLAC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya a baya ya koro mu akan yadda kungiyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya suke haɗin gwiwa da ƙasashen waje yadda za a hana masu satar kuɗaɗe daga Najeriya shiga waɗannan ƙasashe kamar su Amurka da Tarayyar Turai. Yanzu kuwa cewa yake yi?
Suna satar ba wai dainawa suke ba, amma inda muke wayewa da mutane kai kuma muke sa kaimi muke kuma sa wuta ga su turawa da tabbatar da kan cewa duk wanda isa ci kudin Najeriya ba a kyale shi ya kai labari ba to wannan ina kuntata musu saboda haka zaka ga cewa an dan samu wato ci gaba nasara wajen hana sace-sacen kudaden Najeriya kamar inda ike kamar shi in ka shikanka kula shekara 20 da ya wuce irin fatakar da akai aka kwaso ake kwaso kudin Najeriya a kawo shi nan yanzu ko gida zaka siya muna da wato labari akai in ka zo nan America kace zaka sai fili ko gida ko wata kadara muna nan muna tare da kawance da sauran kungiyoyi irin namu a nan America din zamu sa ido zamu binkito kuma in kai wannan din ko kika yi wannan din zamu falsata za kuma mu gawa ita gwamnatin America kan cewa wannan kudi da ka zo kai wannan kudi ne wanda ba na halali ba kudin gwamnati ne kudin jama'a ne saboda haka ana dan samun nasarar hana su dai kenan sa'annan na biyu ɗan kasa su ma da kansu suna dan fare wayewa su gane kan cewa idan mutum ya zo ya kwaso kudin gwamnati a daina masa kamar wani gani a daina masa wani gani kamar mutumin kirki saboda kudi ne wanda yake ya dace a kawo ruwan famfo rutan lantarki hanyoyi makarantu asibiti ka zo ka kwashe kai kadai ka hana al'umma ka sa su cikin kungin kangin talauci da wahala da rashin aikin yi da talauci saboda haka muna wayewa talaka kai kan cewa irin waɗannan mutanen ba mutanen kirki ne da za ku zabe su ba gobe in sun zo sun ce ku zabe su saboda sun ɗebe dukiyoyin da ya dace a ce an samu ababen more rayuwa da za ku ji dadi
barin dan mai da kai baya kadan dazu ka ce shugaban kasa matamakin shugaban kasa gwamnoni da sauransu ba iya shari'a da su a lokacin da suke mulki to kwanakin bayan mun ji an ce shugaban kasa ya bayyana kadarorin sa gwamnoni ma su yi haka dan kenan wannan abin yaudara ce koko
to gaskiyar magana inda a ce ana bin tsarin gaskiya a Najeriya daga shugaban kasa zuwa kowa da yake cikin gwamnati ya dace a ce ba ma kafin a tambaye shi ko a tambaye ta ta bayyana kadarorinta in ka kula nan America da sauran kasashe da ake demokradiya ai shugabanni in ka duba website din su zaka ga abin da suka mallaka amma abin da yake faruwa a Najeriya shine idan kana da miliyan 10 kafin ka zama gwamna ko kafin ka zama shugaban kasa ko kafin ka zama dan majalisa ko kafin ka zama chairman na local government sai ka ce kana da miliyan 200 a cikin form da zaka rubuta saboda babu cikakkun ma'aikatan da za su yi binkice su tabbatar da wannan batun da ka faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba
to madalla awal Musa Rausanjani kenan eh muna waɗannan fashin baki to yanzu kuma kafin mu ci gaba sai mu shakata da wannan wakar
wayyo arewa wayyo arewa na bani tausayi wayyo arewa dadan arewa na bani tausayi sarki da umaru dan zarewa waga ce zan wa yayan arewa wayyo arewa wayyo arewa wayyo arewa munaji muna gani yan arewa za ana kasta yankin arewa wayyo arewa wayyo arewa naji muna gani yan arewa za a nakas da yankin arewa da sunan mamallakin masu mulki sarkin da kai kayo mutane da aljanu har mala'iku duka kai kayo ya rabbana ka horin basira wa baci zanayo zan fadakar da duk al'umar mu bi ma'ana mutanen arewa wayyo arewa wayyo arewa
kuma da lada fata an shakata da wannan wakar shirye-shirye da yana zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ku karfe 2:15 na dare a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babbar bakwarmu Hajiya Fatima Ladi Shehu, mai sana'ar girke-girke. A cikin shirin mu na yau za ku ji ƙarshen wannan hirar da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi da ita. Ga tambaya ta gaba da ta yi mata.
To ya batun kiwon lafiyan abubuwan da ake ci? Domin ai akwai labari da ke yaduwa cewa yawancin abubuwan gwangwani da za a yi amfani da su wajen ƙaitar da abinci duka yanzu ana ta jajjan kunne cewa a kada a ci su. Yaya kuke yi naku?
Well, ni gaskiya wallahi ba na sa abun gwangwani abinci da kuma duk abin da zan dafa in ba wani shi zan ba mijina, shi zan ba ƴaƴana. So kin ko san ba inda za mu ba wa'annan mutanen abin da bi da ke yawa. Sai sa wani zuma za a ce aiki na yana da dan tsada amma ni I don't compromise my standard gaskiya. Saboda duk wani abun gwangwani ba mu amfani da shi kuma koman mu da muke amfani da shi zan gaya maka. Kuma duk wani kayan salad na gwangwani ko cream din mu muke yin abun mu da kanmu. Salad cream ba na sayar na kwalba. Mu muke hada abun mu.
Na ce da mutum dubu.
Ko me mu muke abun mu.
Akwai abubuwan da kike saya ki ajiye din banda irin su mai mai din?
Eh yawanci dai mai dai because shinkafa da sauran in ka fita zaka samu.
To sauran kayan abincin akwai abin da tura yake ce ma perishables su kuma ya kike yi?
Ba na sayan komin aji sai na samu order. To man gyada da manja kade nake ajiyewa saboda kada in samu matsala a duk lokacin da za a bada order ban da shi. Amma duk abin da kika sayar muke amfani da shi akwai a kasuwa. Ya danganta da abin da kake so sai a sai.
Ah, lalle kin yi zurfi cikin wannan sana'a na yin abinci. To yau misali a ce ga aikin office an baki, zaki watsi da wannan?
A'a, ba zan yi ba. Ko miliyan nawa za a bani?
Zaki aikin office ba?
A'a, ba zan yi ba. Ba zan yi ba.
Me yasa? Miliyan ai kuɗi ne kuwa.
Ai na gaya miki ni ba kuɗi ba. Ni idan muka yi aiki na biya mutanen nan yanda nake ganin suna fita daga gidana da fara'a, ina jin daɗi sosai. To shi yasa ba zan yi aikin office ba.
To kin ga yanzu akwai mata, akwai ƴan mata da ke karatu. Mun kuma fi so mu sa hankali akan karatun mata dama. Wace shawara zaki ba waɗanda za su yi irin wannan sana'a taki?
Well, ni gaskiya ina ba mata shawara kowane irin karatu kai. Kaɗan samu sana'a na hannu a gefe kai. Saboda mu ne yau ba mu ne gobe ba. Yau za ka iya wayan gari a ci aikin nan na gwamnati ila ko wani abu ya faru ko ka bar aikin ko wani dai abu ya faru. To in kana da sana'ar hannu. Shi wannan sana'a ba wanda zai dauke maka yana nan a hannunka ne. So ko ba girki ba ko ma wani irin sana'a ne na hannu ya kamata mata duk iliminka ka samu by the side kana yi. Ko ba za ka yi da kanka ba ka sa a yi. Yana da kyau.
To wannan makaranta da zaki fara yanzu in ce dai ƴaƴan marasa galihu za su zo ciki ko?
Wallahi saboda su nake son yi. Saboda su nake son yi kuma kawaye na da suke da shi su za su sponsoring din su. Na ma gaya musu.
Wa'inda kuka yi karatu tare kila kuma wanda kuka
za su biya misali 50,000 a makarantar. To ƴaƴan da ba su da shi za su biya 500,000
sai su su ci kun sauran
sai su aka dai fami. So kinga kamar mun ba su scholarship ne ai. Yawa
su koyi sana'an girki
saboda ƴaƴan namu da ba su da shi nake son yi. Saboda su ma su samu sana'an da za su yi. Idan ba za su yi affording iya su kai su makaranta mai zurfi ba to in suka samu wannan sana'a za su rike kansu za su rike iyayensu za su rike ƴaƴansu.
Kamar ni yanzu a ce ina da ƴata da zan turo ta za a yi ne har da wurin kwana saboda ƴan mata su zo su koyi sana'an nan?
Ba zan yi wurin kwana ba saboda gaskiya yanzu muna da ɗan raunin discipline na ƴaƴanmu. So ba zan yi abin da zan je ƴaƴan wani ya zo ya kwana nan ba. Kawai za su zo ne su yi 2-3 hours su koyi abin da za su koya su tafi.
Kowace rana?
Kowace rana.
To kamar wata nawa ne in mutum zai certificate zai kai wata 6 ko 9?
Dama minimum wata 6 ne. Maximum shekara ɗaya.
Kuma za a koyar da kamar waɗannan da kike ce ma small chops ina irin su cake.
Dukka ko ne za a yi?
Na aure ko na bikin cika shekarun haihuwa da sauransu.
Dukka za a yi ko ne za a koya musu. komai za a koya musu da small shops da wayannan pastries din da abinci da za a koya musu.
Small shops su ne wanne da wanne?
Cocktails. Small shops su ne su samosa, su spring roll, su meat pie, donut. Su ne small shops. Sannan pastries kuma su ne su abin nan, su cakes din su ne wayannan. Then sai abinci kuma. Sai kuma cocktails, su Chapman, su tamarind juice din nan, kunun aya, kunun zaki duka za a koya musu.
Do a wannan makaranta. To kina neman kila haɗin gwiwa da gwamnati saboda batun kuɗin yin irin wannan wuri dole ana buƙatan kuɗi mai tsoka.
Ana neman gwamnati su samu hannu. Ina neman taimako daga Allah. Man sha Allah, Allah zai taimaka.
Allah ya bada sa'a.
Amin amin.
To jama'a masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan hirar, anan kuma zamu da sa'aya. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Hajiya Fatima Ladi Shehu da kuma Madina Dauda da ta yi hirar da ita, da ma Miss Julie Leathers Gresham da ta taya ni haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla a gaida Maryam Dauda. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridar Washington Post, inda aka rubuta labarin 'yan takarar shugabancin Amurka 6 na jam'iyyar Democrat. Sun yi wata muhawara mai muhimmancin gaske wadda ta zama karawa gaba da gaba ta ƙarshe kafin a fara zaben ɗan takarar jam'iyyar a jihar Iowa ta yankin tsakiyar yammacin ƙasar don karawa da shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican a babban zaɓe na watan Nuwamba. Yayin da jam'iyyar ke daɗa tsaurara matakan tantance ɗan takararta bayan kowace muhawara, 'yan takara ƙalilan ne suka samu kaiwa ga muhawarar ta ranar 30 da ta gabata tun bayan da aka fara a watan Yuni. Waɗanda suka samu shiga tattaunawar ta ƙarshe sun haɗa da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da Sanata Bernie Sanders da Sanata Elizabeth Warren da tsohon magajin garin South Bend na jihar Indiana Pete Buttigieg da Sanata Amy Klobuchar da kuma hamshakin mai kuɗin nan Tom Sawyer. Sai jaridar New York Times, inda aka rubuta labarin shugaban Amurka Donald Trump ya karya dokar kashe kuɗin ƙasa a shekarar da ta gabata lokacin da ya dakatar da dala miliyan 391 da 'yan majalisa suka amince na taimakon soji ga Ukraine, yayin da a lokacin ya tursasa wa Kyiv ta kaddamar da binciken da zai taimake shi a siyasance. Wata hukumar gwamnatin Amurka da ke sa ido kan harkokin gwamnati ta kai ga wannan matsaya a jiya Alhamis kan wannan batu da ya zamanto ginshikin yunkurin tsige shugaba Trump. Wannan matsaya da hukumar sa ido kan harkokin gwamnati ta bayyana na zuwa ne bayan da majalisar dattawan kasar ta kaddamar da shirin sauraron karar tsige shugaban na Amurka da aka gabatar a gabanta. Dan majalisar wakilai a bangaren 'yan Democrat Gerald Nadler na ɗaya daga cikin mutane 7 da za su gabatar da ƙarar tsige Trump a gaban majalisar dattawa. Gerald Nadler ya ce sun samu sabbin bayanai da shaidu waɗanda suka nuna cewa shugaban ya yi laifi, sannan sun gano wani yunkuri da wasu a majalisar dattawan ke yi na yin shari'a mara sahihanci. Shugaban masu rinjaye Mitch McConnell ya ce matakin ƙarshe a ranar Alhamis ɗin da ta gabata zai sanar da fadar White House da kirawo shugaban ƙasa don ya amsa tuhume-tuhumen tsige shi da kuma turo lauyansa. Za a dai fara ainihin shari'ar ne a ranar 30 mai zuwa. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa ku huta lafiya.
To madalla a gaida Zahra, sharhin jaridan Amurka kenan ta gabatar. Yanzu ne za mu kawo muku sakonni da ke aika mana ta hanyar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala, malamin Madarin jihar Jigawa, Najeriya. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da hukuncin da kotun ƙoli ta yanke game da zaben da aka yi na jihar Imo wadda aka biye jam'iyyar APC daga hannun gwamnan jam'iyyar PDP. To masana shari'a sun kallaci irin yadda aka yi wannan hukunci, kuma sun bibi hukuncin ɗaya bayan ɗaya, sun tabbatar cewar lallai harkar shari'a a Najeriya ta fara gyaruwa, domin harkar shari'a a baya ta lalace wadda gwamna ko ciyaman na local government shi zai bai mai shari'a umarni ya karɓa ko da abin nan bai dace ba. Amma mai girman shugaban ƙasa ya kyale hukumar shari'a, ya kuma ba ta ƴancin gahin kanta ta yi hukunci daidai da abin da aka aikata.
Ni ne Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yola, Najeriya. Ina godiya da information na jihar Yola Alhaji Sha'ibu Karilla da samun komawar wa'adin sakataren gwamnatin jihar Yola Alhaji Bamanin Wali da komawansa da kuma rantsuwar da shi aka yi yau da aka yi ranar Alhamis. Mutanen guru da kuma mutane, muna musu godiya duk inda aka ce sakataren gwamnati dan garin Kani.
Assalamu alaikum mali Amurka, daga Alhaji Manir dan uwa mai Allah na cikin garin Jega. Kira da gonan zahara da kawallan maraji da sarkin gumi. Hakika abin da kun kawa karaye Allah na sama shi na dade, duk abin da za ku yi Allah ya yi. Sino wanda kuka yi da barayi na ƙarya na yaudara na zalunci, yau ku dubi bala'in da an kawa ƴan uwana na cikin garin karaye. Aka zo aka kashe su, a kashe mana uwaye, a kashe mana kakanni, a kashe mana ƴaƴa, a kashe mana mata. Kuma kun sani yanzu ku ce mu yahi, to mun waƙe mun bar karaye mun shiga uwa duniya. Don haka Allah maganin Allah ka taimaki Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Sauti VOA America. Mai magana Abubakar Muhammadu, Sokoto State, Najeriya. Wannan doka da gwamnan Katsina ya ta hana hawan babur cikin dare ta yi daidai, mun yaba ne shi, Allah ya saka mishi da alkhairi. Saboda haka waɗanda ke cin amanan mutane ai cikin dare ne suke amfani da babura. Don haka ai dare an kace ba rana ba, haka wannan dokar ta yi daidai. Allah ya saka mai da alheri. Assalamu alaikum sashen Hausa VOA America. Mai magana Alhaji Buba Illela, wata ta Sokoto State, Nigeria. Ina kira kamfanin MTN da wani dalili an kaurace mana sadis nan karamar hukumar mata Illela. Ko da ka daga ka bar gari kana samu ne, ko akwai wani layina ko kuma ba su bukata sadis na MTN nan karamar hukumar Illela? Mu mutum layuka mai ta mutane. Magana Alhaji Buba Illela, wata ta Sokoto State, Nigeria. Kwanan uku ba mu da sadi, ba mu san dalili ba.
Tuma da Allah, sai a ci gaba da aiko mada da sakonni. To sai dai kada a manta a aiko, za a iya aiko da sako akan bukin cika shekaru 41 da sashen Hausa da muryar Amurka yake yi. Kafin mu yi sallama ga labarai a takaice.
Takaice, akwai yiwuwar cewa a karan farko a Amurka al'ummar kasar ba za su ji bayanan manyan barazanar tsaro da kasar take fuskanta a yanzu daga bakin manyan jami'an tsaron sirrin kasar ba. Dubban 'yan kasar Malawi ne suka fito zanga-zanga a jiya Alhamis don nuna kin amincewarsu da yunkurin da wasu suke yi na baiwa masu shari'a cin hanci akan shari'ar kalubalantar sake zaben shugaba Peter Mutharika. Mutane sun dau wannan matakin ne bayan da alkalin alkalan kasar ya ce alkalai biyar da ke sauraron karar sun karbi cin hanci. Wata hukuma mai sa ido akan ayyukan gwamnati a jiya Alhamis ta yanke cewa shugaban Amurka Trump ya keta dokar kashe kudade a bara, yayin da ya dakatar da baiwa Ukraine taimakon soja da adadin shi ya kai dalar Amurka biliyan 391.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai canza la'asariya. Za a ji wasu abokan aikinmu da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman Aisha Mu'azu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma wanda ya shirya ba da umarni Solomon Abu da injiniyanmu na wannan hantsin Mr. Jimmy Cook. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. Sai an jima, salamu alaikum.